Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizo a lalibe mu a voahausa.com. Ana kuma iya jin mu kai tsaye a kasance tare da mu yanzu haka ta Facebook Live wanda muke nan akai kai tsaye. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje.
Sai kuma ni Usman Ahmed Kabara.
To masu sauraro a yau Juma'a 21 ga watan October shekarar 2016 zamu yi magana ne akan matsayin mataye mu a wajen al'adun
al'adance
harshen ya hade
al'adace
to
kowane irin hali miji yake a ciki kasan cewa shine wanda yake shugaba a gida a karkashin shi kake ki a matsayin ki na mace da ke da ƴaƴanki so saboda shi yasa wani lokaci zaki ga cewa akan samu dan kangarda idan kake son ka gwada cewa ka fi karfi
to haka kuma masana addinin Islama irin su Malam Usman Ibrahim Musa ya faɗi matsayin addini da kuma mata da yadda ya ba su matsayin su
wa ashiruhunna bil ma'ruf ma'ana ku mu'amala da su tare da abubuwa waɗanda suke na shari'a menene abin da ma'ruf ma'ana abin da shari'a ta ce ayi da su ma'ana mutum ya rungumi matar sa ya riƙe matar sa ya damƙe ta hannu biyu kamar ƴar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya suka fito
akwai kuma tattaunawar nishadi da wani mawaki a jamhuriyar Niger mai tasowa wato Mahmud Sani Danko
To kadan daga cikin wakokin na Danko kenan
Akwai amsoshin ku na Facebook da Twitter akan wannan batu na tsakanin maza da matayen su
To a shafin mu na Facebook da Twitter din kamar yadda Maryam tace mun tambaye ku shin tsakaninmu da matayen mu na aure mu bayin juna ne ko kuwa abokan cuɗe ɗaya ne juna a lamuran mu na yau da kullun bari mu ji yadda Maryam ta karanto wasu daga cikin amsoshin ku
Sakon farko daga Muhammad Shehu Mararraban Kunini to wannan sunan dai Allah ya sa na faɗe ta daidai yace yau da gobe tsakanin miji da mata ya wuce abokanan cuɗanya matan mu sune ƴan uwan mu sune abokanan shawaran mu kullum muna tare da su to ta yaya zamu kira su bayi samsam bai dace ba matan mu abokanan cuɗanyan mu ne Sai Hafizu Balaraba Gusau yace yau da gobe kun bani wata bazawarar dariya ai tsakanin miji da mata bawa ne da bawa duk ta kowane zama abokan zamantakewa ne kowa na da haƙƙi akan kowa ya zama wajibi ai cuɗanya da juna kuma rayuwa takan iya canzawa ta zama maƙiyan juna in ba su sa alkhairi a zaman auren ba da haƙuri da juna Sai Abu Aishat Abdulkadir ya ce assalamu alaikum yau da gobe ni ana fahimta idan muka dubi zamantakewar auratayya miji da mata bayin juna ne kuma suna cuɗani in cuɗe ka saboda kowannen su yana da haƙƙi akan abokin zaman sa kamar yadda shari'a ta tsara a musulunci da ma dokokin duniya a ƙarshe ina addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya tsakanin mu da iyalan mu makwabtan mu da ma duniya baki daya Sai Ishaku Mamma yace maganar bayin juna babu ai aure addini ne dan haka muddin za a bi sharuɗan sa to ma'aurata ba za mu san lokacin da suka zame ɗaya ba zaka ga fahimta da taimakawa juna ya zama wajibi ai cuɗanya da juna kuma rayuwa takan iya canzawa ta zama maƙiyan juna in ba su sa alkhairi a zaman auren ba da hakuri da juna. Sai baba gana Alhaji Dabuwa Unguru shi ma Allah sa na faɗi sunan daidai. Yace salam filin yau da gobe. Tabbas wannan maudu'in naku na yau yayi matakar so samin inda yake man kaikayi. Ai wannan batu na cewar ma'aurata bayan juna ne wannan lamari haka yake. Dalili kuwa namiji in bai nemo ba lamarin danye ne. Haka nan in har miji ya nemo mata idan bata sarrafa ba to nan ma abin danye ne. To wannan misalin kadai ma zai nuna cewar ma'aurata bayan juna ne. To idan mun leka shafi mu na Twitter @Abdul Jalal MB yace eto mace ta gari burin ta zama baiwa ga mijinta sannan ita zuciya ta fi son wanda ke kyautata mata. Sai daga karshe @smilangelange yace yau da gobe aure ba bauta bane. Allah ya hada mu ne dan mu yi cuɗeɗeniya da juna kowa da irin nasa amfani da hikima. So Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta bayyana yadda rayuwar aurenta ta cudani in cudaka ke tafiya. Na fara da tambayar ta ne, shin menene aikin ki?
Na dai dan taba aikin gwamnati amma na yi ritaya. To yanzu ina aikin sa kai kaman abin da aka fitin da NGO wato non governmental organization. Kungiyar dai muna aiki kan duk abin da ya shafi mata da yara. Balanta ta fannin lafiya, zamantakewa, ci gaban mata, kare haƙƙin yara, kare cin zarafin mata, duk muna aiki akan haka, tsaftace muhalli da tsaftace ruwan sha.
Ko kina da aure da kuma ƴaƴa?
Ina da aure kuma ina da yara biyar.
Ga kinan kina da aure kuma kina da ƴaƴa kuma gashi kina da aikin da kike yi. Mijinki na ganin ki a matsayin kin fi ƙarfinsa saboda kina da ilimi da aikin yi?
A'a, baya kallo na a haka. Saboda bayan na gama makarantar secondary shine ma muka yi aure. Saboda haka a gidan shi ne na ci gaba da karatu har na samu takardar shaida ta babbar diploma da kuma postgraduate diploma ha guda biyu. Kuma a gidan shi ne nake karatu masters. To kin gani yana da sha'awar in yi karatu kuma yana da sha'awar ci gaba na.
To me yasa ne wasu mazan ke ganin matansu za su fi ƙarfin su idan wuyansu yayi kauri?
To ina ganin wannan yakan taso akan tun daga farko in mazan suka ba matan dan watan buɗe su karo ilimi ko kuma suka auri masu ilimin ko kuma wanda suke da aikin su. To za ki ga cewa idan ba jituwa tsakanin sai ki ga rashin fahimta ya shigo ciki, rashin da'a ya shigo ciki, sannan kuma idan mata tana ganin cewa tana da ɗan abun hannunta sai ta zo kuma sai ta ga ta bijire mu gida. Amma duk wannan yakan taso ne akan rashin biyayya, rashin sanin ya kamata da kuma rashin ka'ida ta addini. Wanda cewa ka san cewa kai aure ne kuma kowane irin hali miji yake a ciki, ka san cewa shi ne wanda yake shugaba a gida, a ƙarƙashin shi kake a matsayinki na mace da ke da ƴaƴanki. To saboda shi yasa wani lokaci za ki ga cewa akan samu ɗan tangarɗa idan kake son ka gwada cewa ka fi ƙarfi. Kuma mata cewa ya kasance cewa cuɗanin cuɗe ta ne, fahimta ce da kuma taimaka ma juna. To idan irin wannan fahimtar ta taimakon juna ta sanin ya kamata, kuma har dai in shi mijin kamar yadda aka bani ne mai karatun nan, kuma na zo har na yi aikin gwamnati har na zo yanzu ina ayyuka na ci gaban al'umma. Kin ga tun daga farko ka riga ka saka wani ginshiki na yadda da amincewa da kuma inda ka san cewa kai ma ka san a matsayinka na mace kuma na mata aure ka san iyakacin inda za ka tsaya.
To ya ke kike yi ne, kike haɗa aikin da auren da kuma kula da yara?
Gaskiya kamar yadda muke miki fahimta ce. Kinga ko lokacin da nake na yi auren ina zuwa makaranta, amma makaranta ta da yake polytechnic ne na je kaka dawo ne. Saboda haka ina dawo daga makaranta kinga ina gida ne. Sannan har na gama kuma har na ci gaba da aiki har na kawo matsayin inda nake yanzu. Amma komai aiki ne idan da aka ce juma'a ta yi, ka tashi daga aiki ko ka tashi daga abin da kake, Asabar Lahadi din nan wato nakan tabbatar cewa duk abin da zan yi ina tare da iyalina, ina tare da yara, ina tare da shi kan shi mai gida. Kuma ya kasance cewa dole ne ka samu lokaci wanda shi ma kanshi ba zai damu ba, kuma su kansu yaran tarbiyyarsu za ta kasance cewa kana kula da ita, kana kuma lura da ita. Alhamdulillahi ni yanzu haka yara na sun riga sun girma.
Wace irin shawara zaki ba mata masu aure kuma masu son su yi aikin da kuma yadda za su tafiyar da harkokin su, wace irin shawara zaki ba su?
To duk yanda kake son ka zama da duk abin da zaka zama, in dai ke mu cece mun balanta na mu ne muka yi magana, kin ga zamu yi magana arewa. Ya kamata ka san daraja aurenka, ka san daraja mutuncin mijinka, kuma ka san cewa dan ya baka uzurin da zaka zama wani abu a rayuwa wannan bai kamata a ce reni ya shigo ciki ba ko kuma rashin jituwa ko kuma ka bashi sararin ma da rashin gaskatawa zai shigo kamar watan trust kenan kuma ya kamata duk abin da zaka yi ka dinga dubawa kana ganin menene addini yace tunda muna da addini guda biyu sannan kuma dinga duba ƴaƴanka wani irin uwa kike son ki zama ma ƴaƴanki kina son ki zama uwa wanda ƴaƴanki za su yi koyi da ke kuma al'umma ma za su yi koyi da ke za su yi alfahari da ke za su so su zama kamar yanda kike saboda ai akwai mata da yawa waɗanda yau suka yi fice saboda irin gudunmuwar da suka ba kuma duk da haka nan kuma gidajensu na aure bai hala ba sannan shi kanshi kina son ki tabbatar cewa kuma miji shi ma yana alfahari da cewa eh matata ce wannan duk kika shiga saboda uwar ƴaƴana ce kuma ga irin tarbiyyar da tayi ma yara ga kuma irin zamantakewar da muka yi da sauransu to irin wannan ya kamata kai la'akari da su kuma ya kasance cewa akwai biyayya akwai ladabi akwai taimaka ma juna don kuma akwai yarda da amincewa to idan aka tabbatar da irin wannan a ke matsayinki na mace zaki samu cewa namiji yana girmama ki kuma yana daukaka ki kuma yana alfahari da ke dinje kuma ba zai hana ki je ki nemi duk abin da zaki nema ya kasance kin zama zakara ko kuma kin fice ko kin yi suna domin alfahari shi kuma alfaharin ƴaƴan shi
mun gode
to Allah Maryam
to haka yake daga nan kuma daga wajen Hajiya Hafsat Muhammad Baba a tattauna da tayi da Maryam sai kuma muka tsallaka wajen Malam Usman Ibrahim Musa domin bayyana mana shin menene matsayin mata a wajen mazajensu musamman addinin Islama
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Na'am, wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yawa Malam Usman Ibrahim Musa barka da warhaka.
Na'am, barkan ku da aiki Malam Usman, ya kuke ya jama'a.
Wallahi lafiya, Allah da fatan ku ma lafiya.
To alhamdulillah, Allah ya jagoranci.
Muna magana yau a cikin shirin yau da gobe game da maganar mata, musamman matayen mu na aure. Shin mu da su muna kallon juna ko kuma ya kamata mu kalli juna a matsayin bayin juna ne a koko a matsayin waɗanda suke tallafar juna da taimakawa juna yaya abin ya kamata ya kasance a musulunci
na'am bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ayyuhal wa muslimin ina mana ainihin farin ciki da haduwa da wannan lokaci mai albarka kuma alhamdulillah tambaya ta gabata daga dan uwa shi musulunci komai yana tafiya da shi ne da ma'ana dan adam zai ji dadin rayuwarsa isa musulunci yafi komai wato dadi idan mutum ya bi ka'idojin sa isa ubangiji subhanahu wata'ala da yayi mana magana yake mu auri mata abinda yayi mana dadi daga 1 zuwa 2 zuwa 3 zuwa 4 sai yayi mana togiya yake in ba za ka iya adalci ba za ka iya tafiyar da al'amuran su ba za ka zalunci wani bangare ba za ka nuna kauna da soyayya a gare su ba kana da rauni to sai ka tsaya ga mace guda daya domin shine mafi dadai kuma shine zai fi sanyawa kai adal to sai aka ce muqaddara gashi mutun yana da matar shi guda daya ko ku a muqaddara biyu ne Allah ya kaddara masa to ya Allah yake mu'amala tare da su kuma yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ai mu'amala tare da su to dole sai dan adam ko musulmi ya dawo ya tambayi shari'ar musulunci ya tace in yi da su ka Allah subhanahu wataala a wata aya yana cewa a can cikin suratul nisa'i wadda dama Allah ya yi ta ne da kan marayu da kuma mata a wannan aya ta suratul sai ila kyauta da su ainihin sura aya ta 19 ne suratul nisa'i sai ubangiji subhanahu wataala yake cewa ashiruhunna bil ma'ruf ma'ana ku mu'amala da su tare da abubuwa waɗanda suke na shari'a menene abin da ma'ruf ma'ana abin da shari'a ta ce ayi da su ma'ana mutum ya rungumi matar sa ya riki matar sa ya damke ta hannu biyu kamar ƴar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya suka fito ma'ana ya saurari shawararta kuma ta saurari shawararsa duk abin da ya taso ma'ana ta taso mata ta zo ta shawarce shi duk abin da ya zo shi ma ya shawarce ta ba an aiko masa ko an auren masa da ita ta zama a matsayin ko baiwa bace ko ya watsar da ita ba a tana da muhimmanci ya kare mata mutuncinta ya kare mata kimata ya kare mata darajarta ta zo ta mu'amala da shi yadda ya kamata ma'ana ya ta dauka uwa daya uba daya ne isa Allah ya ce aiko mu'amala tare da su bil ma'ruf da yadda shari'a ta dace ba nisanta ake da juna ba ba daukanta ake a watsar da ita ba a zama cewa ita ke makanta a Stefani ita ke makanta dinki ita ke nemo makanta rufin asiri shi sa ubangiji subhanahu wataala ma yace wa karna fi buyutihinna ku zaunar da su a cikin gidajensu, ma'ana kenan tunda har Allah ce ku zaunar da su, to akwai bukatar nemo musu abin da za su, akwai bukatar nemo musu abin da za su sha, akwai bukatar sutura mai kyau, akwai bukatar man shafawa, akwai bukatar turare, akwai bukatar abubuwa da dama wanda Ubangiji ne yake ka zaunar da su, kai ne Allah ya dora maka kai musu. Da haka wannan shari'a shi sa kake ku yi mu'amala da su da zamantakewa mai kyau. Ba sai ka auro mace ka dinga zaginta ba, kana cin mutuncinta ba da na iyayenta ba. A'a, ka riƙe ƴan uwanta da iyayenta, iyayenta ƴan uwan iyayenka ne. Kannanta kannanka ne, yayyinta yayyinka ne. Haka ake so kai mu'amala tare da ita. Sai ka ga wato zama yayi kyau kuma zama yayi daɗi.
Wasu za su ga cewa idan na aure ko kuma ina da mata ko kai kana da ita, zaka ga kawai abin da ke faruwa shine ta je ta yi maka girki, a'a ta wanke maka sutura, a'a ta gyara maka gado, ta yi duk shine kawai aikin ta muke kallo, yawancin mutanen mu tunanin mu kenan.
Ba haka bane, wannan da adalci ne, ta wanke masa ta gode ne adalci ne, kuma kyautatawa ne, ƙarin shakuwa ne da ainihin tsakanin juna.
Oh, ita ta sa kanta ta yi.
Ita ta sa kanta, shari'a bata tilasta mata ba. Yana ɗaya daga cikin fa'idoji da ake so su ma kan su yi, don shi zai ƙara danƙon soyayya a gare su. Mutum ya ga cewa iyalin su na masa abinci, ya da ya saba ya je ya saya, iyalin su suna wanke mai kaya, da ya saba ya je kai gurin masu wanki, wata rana ma I disappointed din sa, ma'ana ya je yau a ce sai gidi. Ka fi duk wannan wani kyautata ne da take nema tsakanin shi da ita, dan a samu maslaha, kin shi ma ya kare mata nata mutuncin da zai zo, bukatocin ta za su iya tasowa, shi ma sai ya kare mata saboda kyautata wacce da take mata.
Eh, to amma zaka ga wani ai zai lakada ta, in ma bata yi abincin ba ko bata yi mai wankin ba da ta saba.
To kaga wannan zalunci ne, kuma shari'a ta hana mutum ya zo ainihin wata kan misali, dan abin da bai zama wajibi akan matarsa ba har ya zama akwai cin mutunci da makamantansu. Allah ya ji kamalan lawal Abubakar, wata rana wa yana gabatar da wasu darussan shi, sai ainihin yake cewa wai mutum ne zai safi ya daki matarsa ya ci mutuncinsa, ya ainihin mata abin da duk ba ta so, kuma dare ya yi zo ya neme ta, ya ce ai wannan bai dace ba, ai wancan abubuwan duk da kai mata din nan na cin mutunci ne, kuma yanzu kuma kana son ta kare maka, ka zo da wani ciwo, ka zo da wata matsala wadda ba duk duniya, ba wadda shari'a tace za ta warkar da kai wannan ciwon kai ita, to ya za ka je ta ainihin kuma ci mata mutunci? To a shikenan ba daidai bane mutum ya rinka dukan iyalin shi, kuma yana zaluntar ta, yana ci mata mutunci, sannan kuma daga baya ya zo yana neman wata kyautatawa daga gare ta, wannan ba adalci bane. Allah ya ce adlu huwa aqrabu litaqwa, ku yi adalci domin shi ne mafi kyau da ainihin tsoron Allah. Dama ita mace yana da wuya a ce mutum sai ya daidaita ta sa daidaito, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku dai idan za ka ji daɗi da mace ka ji daɗi, amma ka ce ka daidaita ta ba zai yiwu ba, amma kare mata mutuncinta, kare mata darajar da Allah ya mata, da na iyayenta ka kare, to sai ka ga kyautatawa tana fitowa daga gare ta. Irin wannan ne, idan mutum ya samu mace tana mai waɗannan abubuwa, tana kyautata masa, har sai ya ji ga kayan shi magana aure, sai ce a'a ai bukatar da yake nema an kare masa. To kaga zamantakewa kenan mai kyau, alaka kenan mai kyau. Ina fata an gane. Sannan matan kuma su lura da wani abu, ba wai dan mutum ya ƙara iyali bane ko rashin kyautatawa bane, a'a kuma a lura da kaddara, to wannan shi ma wajibi ne mutum ya shigo da shi ciki.
So sai kai bayani, mun kuma gode kwarai da gaske.
To amin, ina muku fatan alkhairi, kuma kai da kake rike wannan guri Ubangiji ya maka jagoranci.
Amin amin.
Ubangiji ya taimake ka da kai da waɗanda kuke gabatarwa.
Amin amin.
Yar uwa Halima Jibrau da ta aje aiki, muna mata fatan alkhairi, Ubangiji ya taimake ta ya zaunar da ita lafiya, ita da mai gidanta, ya sa aikin da ta yi zama mai albarka ne, ya jagorance ta zuwa ga aljanna Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum salam. To haka yake, Allah rahma kenan. Maryam.
Eh, Malam Usman, karancin lokaci bai bari mun karanto duka sakonnin ba, amma akwai wani sako da na karanta, wai wani wai wata ranya, wai mata suna mayar da mazajen su kaman bayi, wai wata ranya ya iske wansa yana wankewa ɗansa bayan gida. To me illa a ciki, ita kuma wai tana zaune.
To ni yanzu yaro na biyu dan shekara 5, in yayi bayan gidan sai kije ya ce wa dan uwan, da haka taimaka mun kai wake, sai in yi wa yau hence baban kana nan, in tashin jin wanke
masa ko dai ne ni ani mu ma haka ma wai mu ma shi ma sai da muke tasowa,
sannan kuma maganan shawara mukan yi shawara, ya kamata kuma kowa da yawa sukan yi. To dan me kowa ba zai yi shawara ba, saboda ai an ce cuɗani in cuɗe
ka, haka ne ba wai dole sai akwai
kai ta fankama kana fadire ko kuma tana fankama tana fadire ba haka ya zama yake ba kamar yadda suka farfada to yanzu dai bari kafin mu je ga tattaunawar mu kai tsaye da fasihin mawakin da zamu tattauna da shi daga jamhuriyar Niger bari mu je kadan daga cikin abin da yake da shi
mukoma gani na fusa mukoma gani tushen arziki mai dama ba a ci gaba sai da noma in uwa mukoma gona mukoma ne mukoma ne mukoma gona mukoma ne
awwa ko mu koma noma mi ta karta kenan kar a manta za a ji mun sako waka da mawaki yau ma fa rana ce da maganan al'ada maganan
nishadi
yau duka to bari mu je ga she Mahmud barka da warhaka malam Mahmud
kade
yawa kana jin mu ko
maraba da wannan fili namu
yawa to ga ni ga Maryam
Azi Maryam ina gaisuwa
ina ansawa
da jinjina muku gabaki
to mun gode sosai to da farko bari mu fara kai tsaye menene cikakken sunanka sannan ina kake zaune sannan me kake yi
to Mala Usman cikakken sunana wanda aka yanka min ragon suna da shi shine Awwal Sani Dayyab amma mahaifiyata tana boye sunan saboda sunan uwan mijinta ne ma'ana mahaifina sai take kira na da Mahmud shine sai na tashi da suna Mahmud Sani Dayyab amma mutane da yawa sun fi sani na da Mahmud Sani Nadanko
me yasa ake ce mana Nadanko
abin da yasa ake ce mun Nadanko saboda mai gida na Alhaji Ibrahim Danko wanda yayi wakan nan na tamburan masoya babban makadi da yake a arewa
to
Alhaji Ibrahim Danko
yosha
to dalilin
nace ci gaba na yanke ka
okay to dalilin sunan shi dalilin aiki da nake yi a wurin sa naje koyan aikin kida wurin sa dalilin shi ne mutane suke kira na da Mahmudin Danko kamar muna da yawa duka yaran shi ana kiran mu da sunan shi haka kamar Mahmud Danko Usaini Danko Awwal Danko da sauran su dai kamar haka ne shi ta inda na samu wannan sunan kenan Mahmud na Danko
to yosha ka fara waka ne
eto gaskiya ni dama since na tashi dai da ra'ayin waka zan iya cewa waka kamar wata halitta ce wanda Allah ya halicce ta ma a jikina dan tunda na tashi ina jin ta a jikina ina ra'ayin music amma kuma ba kowane music ba dan gaskiya na fi son music din Hausa amma na fara rubutun waka dai na fara shi a since 2008 ina lokacin ina Unity Ringim ina karatu a Unity Ringim lokacin a lokacin a makaranta na fara rubutun waka amma fara shiga studio na fara shiga studio na ne a
2009 shekarar 2009 kenan
a 2009
amma me yasa kace ka fi son waka Hausa
to abin da yasa na fi son wakokin Hausa gaskiya saboda bazan taba mantawa ba a lokacin akwai wata rashin lafiya da mahaifiyata ta taba yi wanda mun ma fidda tsammanin cewa za ta yi rai to a daidai wannan lokacin sai Alhaji Aminu Alai wata waka Shara hawaye ki de na kuka muni ummina
wannan wakan
to idan ina sauraron wakar ina kusa da ummata sai in rika kuka sai in ga ganin kamar ummata za ta bar duniya to kuma har Allah da ya ba ta lafiya to shine abin da ma ya sake shiga wakan Hausa ma ya sake shiga raina sai kuma wata waka ta Nazifi Asmanic da yake ce da yayi wa Kano yau tambayan Kano zana doka ita wannan tun ina secondary school ma an hana mu rike radio haka ina da wani MP3 da sai mun boye a cikin kan gado na haka sai in sa ekutor kawai ina sauraron wannan waka gaskiya shine abin da yasa na fi son wakokin Hausa
okay to menene kalubalen waka
eto kin san ita waka kamar duk wanda zai ce zai sana'ar waka akwai fahimta mutane da yawa da suke yi masa akai wasu suna daukan mawaki dan iska wasu suna daukan mawaki wanda baya da sana'a wasu suna daukan mai waka maroki wanda kuma ba haka bane ba ita sana'ar waka ko in ce fasahar waka duk wanda kika ga yana rubuta waka yana rerawa da kansa. To wani abu ne wanda Allah ne ya ga dama ya dauka ya baka. Tunda ba koya ma ake ba. Tunda ni gaskiya tunda nake a rayuwata. So daya wasu mutane guda biyu suka taba rubuta min waka, Alhaji Nasiru da kuma Usaini Garkuwa wanda shi ma yana aiki tare da Usaini Danko. Yawanci yana rubuta masa wakokin soyayya. Su ne kawai suka taba rubuta min waka a rayuwata. Sai gyaran waka kuma wanda kafiya, wanda farko da na fara waka ba na kafiya, sai na Zifi Asnanik da ya gyara mun, ya nuna mun yanda ake yin kafiya a waka. Da na je na kai masa ma a lokacin, na je na nuna masa abin da ya koya mun, nayi kokari sai ba zan taba manta ba a lokacin a gadan kai sai da ya taba bani 10,000 naira. Ya ji dadi sosai. To kalubalen da na sha a cikin waka, lokacin da na fara waka ba a gaban iyayena na fara waka. A gidan yayata na fara waka.
A wani gari?
Ko da nake uwa daya, uba daya da ita a Kazaura ne. Ita yayata ta rike ni tun ina yaro, ita ta sa ni a primary school, ta sa ni a secondary school. To da na fara waka na samu kalubale dangane da ita. Saboda ba ta ra'ayin waka, mijinta ma haka, wanda haka har ya dai dan kawo samun matsala tsakaninmu, mu'amala ce da ita cikin gida wanda bai dace duniya ta sani ba. To na dan samu kalubale sosai, sannan kuma na sha wahala a cikin waka gaskiya, wanda a lokacin da nake cikin ta nayi juriya sosai, nayi juriya, amma babban kalubalen da na fuskanta wanda shine wanda kowa yana fuskantar shi, ina ganin kuma wannan kalubalen ya wuce. Na ɗaya, duk wanda zai fara waka dole zai fuskanci raini. Misali, za ka yi waka ka je ka kaiwa mutum, saboda idan ka lura wanda ya dan fara waka yana dan bukatar kudi haka da zai dan rika shiga studio, zaka ga wani ya burge ka, kaje kai mai waka ka kai masa dan ka dan samu wani abu da zaka shiga studio, sai a wulakanta ka ko a dan dauki wani abu a baka wanda kila ma ba zai ishe ka kudin mota ba. Saboda gaskiya ni ban fara ta a cikin gata ba, iyayena ba su da.
To amma yanzu wani mataki ka kai akan ta? Gashi ka fara buga wakoki, musamman wakar da muka gama ji, kai ta noma, yayi waka da ta shafi ɗan Nijar Koda wadda za a ji ta a cikin gama shirin yawo. To
eh, gaskiya ne anti Halima, anti Maryama da Balan Usman, wannan matakin da na kai a waka, na kai wani mataki wanda na wuce. Dama waka tana da wani mataki guda uku. Na ɗaya shine matakin wahala da wulakanci. Na biyu shine matakin juriya. Na uku shine matakin jin daɗi. To na wuce matakin wahala da wulakanci. Na biyu na wuce matakin juriya. Ina kan matakin juriya kai, ban shiga na jin daɗin ba. Tunda yanzu I have studio, ina da studio na wani kaina. Ina da motocin hawa, sannan ina ɗaya daga cikin mawaƙan da ake buga gaba da su ana sauraron waƙoƙinsu. Ina ɗaya daga cikin mawaƙan da ake kawo musu waƙoƙin biki suna. Ƙarshe hatta kai ni wani matsayi wanda akwai Alhaji Ibrahim Yakuba, wanda wani ɗan takara ne wanda ya yi takara a 2016 na Niger.
Ai yanzu barka ji, saboda
kai na samu mataki na farko na mawakan shi, nine babban mawakin shi.
To kafin mu ci gaba, kana ji Malam Mahmud? Ai wannan laifin dadi karewa, saboda mu dan ji kadan daga wakar ka, in Allah ya so ya yarda sai mako mai zuwa zamu dasa daga inda muka tsaya. Mu ji me ma ya kai ka Niger ne, ake cewa ga kacan a Niger kuma kana zaune
haka.
Mun gode sosai.
Haka ne,
yawa. Cincinji kaɗan daga cikin waƙar shi na Danko, amma Mahmud kenan da yake zaune a Niger. Mako mai zuwa za mu ci gaba da tattaunawa da muka faru.
Insha Allah, to sai a biyo mu kam.
Haka yake. To sannan kuma kamar yadda kika saba faɗa musu,
masu saurare kuna iya cigaba da tuntubar mu ta shafukan mu na Facebook da Twitter voahausa.com ko kuma kai tsaye na shafin mu
na voahausa.com
haka ne haka
to duka anan shirin ya kammala a madadin ita
Maryam Bashir Bugaji
sai Daniel Brown da ya jagoranci shirin da injiniyan mu Neo Thomas Blondet sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a madadin Abdulaziz Adili Ture da ya sada mu da ku ta Facebook live muke cewa sai Allah ya kai mu za mu sake dawowa ranar Litinin da wani sabon shirin. I'm sorry.